Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. Za ku kuma iya kama mu a VOA Africa zango 102.5 duka a jamhuriyar Niger ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdulte da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na rana a yau Litinin 1 ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli. Dakarun kasar Turkiya sun tsare wasu sojoji 11 a yau Litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani hotel. An harba wani jirgin saman Rasha mai saukar ungulu a yau Litinin arewa maso yammacin Siriya.
Kanin labaran kenan, bangaren zartaswa da majalisar dokokin jihar Zamfara da ke kai ruwa rana sun sanar da dinke baraka kamar yadda suka sanar wa manema labarai.
A gabanku sifika da shida mai daraja gwamna suka hito suka yi musabaka da juna, a gabanku aka jaye duk wani abu, saboda haka yanzu babu wata matsala.
A jihar Adamawa kuwa 'yan hamayya ne suka ce da sakel a zaben kananan hukumomin da aka gudanar bisa dalilan cewa
mutane da yawa ba a ba su damar su yi zabe ba, kuma kowa yana da yanci ya yi zabe.
Yusuf Arande zai shigo da ilimi garkuwar dan adam wanda a yau zai haska fitila kan takun sakar da ake yi tsakanin hukumomin gudanar da harkokin ilimi na ƙasa a Najeriya. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayu da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga hanyar da wato halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar email. A yau Litinin rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta EFCC suka bayyana mutumin a matsayin Mike mai shekaru 40. An kuma damƙe shi ne a wani samamin haɗin gwiwa da aka kai a birnin Port Harcourt a watan Yunin da ya gabata. Hukumomin sun ce Mike yana jagorantar ƙungiyoyin 'yan damfara aƙalla 40 a Najeriya da Afirka ta Kudu da kuma Malaysia. Sannan yana da jama'ar da yakan tuntuɓa a ƙasashen waɗanda kan taimaka mai wajen ɓoye kuɗaɗe a China da nahiyar Turai da kuma nan Amurka, waɗanda kuma sukan bashi bayanan wasu asusu domin fitar da kuɗaɗe a waɗannan yankuna. Bayanai sun nuna cewa wannan gungun 'yan damfara yakan gudanar da ayyukansa ta kafofin sadarwa na email, wato a ƙananan kamfanoni da matsakaita na aƙalla ƙasashe 8, inda sukan nemi ma'aikatan waɗannan kamfanoni da abokanan hulɗarsu su aika musu da kuɗaɗe. Aƙalla dala miliyan 60 wannan gungun na 'yan damfara ya tattara daga mutane daban-daban, inda a wani jukan aka yaudari wani mutum da wato ya biya har sama da dala miliyan 15. Dakarun ƙasar Turkiya sun tsare wasu sojoji 11 a yau Litinin waɗanda aka zarga da kai hari a wani otel inda shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar ta Turkiya. An cafke sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin Marmis, wanda hakan ya biyo bayan ɗimbin sojoji da aka cafke, waɗanda ake zargi suna da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin ta Erdogan. A lokacin da Erdogan na zaman hutu ne dai a garin na wato ranar 11 da ranar 15 ga watan na Yuli, inda aka yi yunkurin kifar da gwamnatinsa, kuma jim kaɗan bayan da ya fice daga otel ɗin ne wasu sojoji suka kai samame a wurin. Wannan lamari na cafke sojojin da aka yi shine yunkuri na baya-bayan nan da ake yi a ci gaba da tattara waɗanda ake zargin suna da hannu a yunkurin juyin mulkin. A ranar Lahadi ne dai gwamnatin ƙasar ta Turkiya ta sallami kusan sojoji 1,400 ciki har da manyan hafsoshi masu ba da shawara. Kana shugaban ya maida alhakin lura da rundunar sojin ƙasa ƙarƙashin farar hula. Fiye da mutane 5,000 ne yanzu haka suka rasa ayyukansu a duk faɗin ƙasar. Kana sama da 18,000 ke tsare waɗanda ake zargi suna da hannu a juyin mulkin, wato yunkurin juyin mulkin da aka ɗora laki a kan malamin addinin Islam nan Fathullah Gulen. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An harbo wani jirgin saman Rasha mai saukar ungulu a yau Litinin arewa maso yammacin Siriya. Lamarin da ya halaka dukkanin mutane 5 da ke cikinsa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kakkaɓo jirgin ne yayin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga kai kayan agaji a birnin Aleppo, kuma lamarin ya ritsa da wasu jami'an tsaro biyu da wasu mutane uku da ke cikin jirgin. Ya sanin mu, inji kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov yayin da yake ganawa da manema labarai. Sojojin sun mutu a matsayin jarumai saboda sun yi kokari sun kawar da fado jirgin akan mutane da ke ƙasa. Dakarun Rasha sun jima suna kai hare-haren sama a wani mataki na marawa dakarun shugaba Bashar al-Assad baya tun daga watan Satumbar bara. Rikicin na Siriya ya faro ne tun daga watan Maris din shekarar 2011 inda yan tawaye suka nemi Assad ya sauka daga makaminsa bayan wata zanga-zangar lumana wacce ta rikide ta koma yakin basasa. Mutumin da zai tsaya a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican a zaben shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce shi da abokin dan wato shi da abokin takararsa wato Donald Trump sun yi amanna cewa sojan kasar nan musulmi da ya mutu a Iraki a wani harin kunna bakin waki a shekara ta 2004 ya mutu a matsayin jarumi. Yan takarar biyu sun kuma kara da cewa ya kamata kowane ba Amurka yayi alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji. Trump da Pence sun fitar da wannan sanarwar ce bayan da mahaifin Khan suka bayyana a babban taron Democrat a makon da ya gabata. A sanarwar da suka fitar, Pence ya cicciki shugaba wato Barack Obama da yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton saboda matakan da suka dauka waɗanda suka bari wato yayi suka zargin cewa sun bari kungiyar IS ta tsindima yankin Gabas Tsakiya a cikin rikici. A shekarar 2002, Pence da Clinton sun kada kuri'ar amincewa da aka yi wa Iraki hari a lokacin suna yan majalisar dokoki. Shi kuwa Obama a lokacin yana matsayin gwamnan jihar Illinois. A ƙarshe, wata mambar babbar jam'iyyar Democrat Alliance mai adawa Afirka ta Kudu ta ce kalaman da shugaba Jacob Zuma ke yi tamkar shure-shuren mutuwa ne domin ya san cewa jam'iyyarsa ta ANC za ta sha kai a zaben ƙananan hukumomin da za a yi a ranar Laraba. A ranar Lahadi, shugaba Zuma ya yi kira ga 'yan ƙasar da su zaɓi jam'iyyar mai mulki wato ta ANC domin jam'iyyar ta ci gaba da sama musu ababen more rayuwa. Ita dai jam'iyyar ta ANC ita ke da rinjaye a birane 278 da ke ƙasar, amma ƙuri'ar ra'ayin mutane da aka gudanar a kwanan nan ta nuna cewa akwai yiwuwar jam'iyyar ta ANC ta sha kai a biranen Pretoria da Johannesburg da kuma Port Elizabeth. Tsohuwar jakadar Afirka ta Kudu Sheila Kamara kuma mamba a jam'iyyar Democrat Alliance ta ce a wannan karo 'yan ƙasar da dama ba za su zaɓi jam'iyyar ta ANC ba domin sun san cewa babu wani sauyi a rayuwarsu. Ta kuma zargi shugaba Zuma da yin amfani da dabaru na yaudara domin mutane su zaɓi jam'iyyarsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin mu faro takon daga jihar Zamfara Najeriya inda hukumomi suka sanar da ɗinke baraka tsakanin bangaren majalisar dokokin jihar da kuma gwamna, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Murtala Faruk Sanyina ya hada mana.
A gaban ku sifika da shi da mai daraja gwamna suka hito suka yi musabaka da juna, a gaban ku aka jaya duk wani abu, saboda haka yanzu babu wata matsala.
Shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara Lawali Abubakar makamin ƙauren Namo da kenan jim kadan bayan shugabantar zaman sasantawa tsakanin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar dokokin jihar da suka soma shirin tsige gwamnan. A ƙarshen taron wanda shugabancin jam'iyyar tare da majalisar sarakunan jihar suka kira a farar gwamnati da ke gusau, da alama bangarorin biyu sun maida wukakensu a kube, kamar yadda gwamna Abdulaziz Yare Abubakar ya bayyana.
Sun ba da bayanai, duk bayanan da suka bayar bayanai da suka shahi zartarwa ba bangaren dokoki ba ne. Duka abinda suka bayar wanda na yi ce Allah ya zauna da su domin mu fahimtar da su. Domin a dukkan su ina gaba da su ga wannan aiki na yake a majalisa na sa abu ne kenan. Fahimtar da su ga tsare-tsaren da yadda abun nan yake ga kuma yadda waɗannan abubuwa suke. So don a fahimce su a gane cewa ba kuskure ne wanda za a ɗauka a ce a yayata ba, kuma zai iya kasa cewa a zo a zamna a fahimtar da gwamna ga abun da muke gani, shi kuma gwamna ya ƙara cewa eh ga abun da dalilan da sa nake abun da nake yi. Domin abuwa su tahi tare, so ko kuma su tahi daidai.
To sai dai duk da yake 'yan majalisar sun gindaya sharuɗan da suka ce tilas gwamnan ya cika, ƙungiyoyin farar hula a jihar da ada suke goyon bayan matakin majalisar dokokin sun ce san ba za ta saɓo ba bindiga a ruwa. Manir Haidara Kaura shine shugaban majalisar matasan Arewa reshen jihar Zamfara.
A halin yanzu mu ba mu yadda da wannan sasantawa da ake yi tsakanin ƴan majalisa da gwamna ba. Domin sun bayanin laifukan da yayi, to idan ana maganar sasantawa shin kenan laifukan da suka faɗa yayi ƙarya suke yi kenan. Yanzu abinda muke so tunda an lissafa wannan laifuka su abinda muke so kawai a aiwatar da abinda doka ta kasa ta bara. Ba mu yadda da duk wani mataki na sulhu ba. Abinda muka yadda da shi shine ayi aiwatar domin zai zama darasi da masu zuwa kuma idan ba su yi wannan ba mu kuma a shirye muke mu je kotu domin mu kalubalance su kotu za ta sa su dole su yi abin da doka ta kasa ta ce ayi.
To sai dai kakakin majalisar dokokin jihar Sanusi Garba Rukiji na nuna alamun ba gudu ba ja da baya ƙorafe-ƙorafensu dangane da tafiyar gwamnati a jihar.
Mun so mu bar wa al'umma su yi alƙalanci irin bambanci halin da Zamfara ta shigo da kuma abin da ya biyo baya. To su muke so su yi alƙalanci tsakanin inda aka fito da kuma bagiran da aka hau yanzu har sai sun gaya mana cewa mun gamsu da abin da kuke donmu ne kuma mun yarda ku wakilanmu ne.
Wannan zaman na sulhu dai ɗaya ne daga cikin ɗimbin tarukan da aka gudanar na taron dangin murƙushe wutar rikici tsakanin ɓangaren Nazartaswa da na majalisar dokokin jihar ta Zamfara ciki ko har da saka bakin dandalin gwamnoni da wasu tsofaffin gwamnoni da ma masu ci yanzu da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a jihar Kano kuma masu ruwa da tsaki ne suka halarci wani taro kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi inda suka buƙaci a sabunta dokokin haramta wannan ɗabi'ar kama daga sha zuwa fitaucin miyagun ƙwayoyin. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na da ci gaban rahoton.
Malata taron wanda cibiyar bada horo da bincike kan hakokin demokradiyya ta gidan Mambaya a nan Kano haɗin gwiwa da ƙungiyar NSRP mai tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya a Najeriya wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Burtaniya da ake wa laƙabi da DFID suka shirya sun buƙaci a sake dabarun bin diddigin yadda miyagun ƙwayoyi ke shigowa cikin jama'a a sassan jihar Kano. Alhaji Aminu Buba Dibal da ke zama babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na ƙungiyar NSRP ya yi ƙarin haske dangane da ƙudurorin da aka cimma a yayin taron.
Na farko dai shi ne yadda shi shugaban ma'aikatan NDLA na jihar Kano ya bayani ba su da jami'an tsaro da yawa da za su iya ko barin duk su gararruka da suke a Kano. So a bisa wannan ya kamata a haɗa kai jama'an gari da sarakunanmu da irin kungiyoyi kamar su 'yan vigilante a samu a kakkafa irin ƙananan kwamitoci a cikin unguwanni da garuruwa a ga yadda za a iya a kontrolin yadda ake shigo da magungunan nan, yadda ake ba wasu 'yan ƙasa su sai da su, da kuma wanda ake iya noma su kamar su wiwi haka a ga yadda za a iya a tabbata wannan abubuwan ba ci gaba da yinsu a cikin garurukanmu da unguwanninmu ba. Na biyu kuma ya kamata a ci gaba da fahimtar da iyaye da masu ruwa da tsaki a tabbata ana sa ido shi shan ƙwayoyi kuma da alakansu da tashin hankali a gari. Na uku kuma ya kamata a duba dokokinmu a bayan nan da aka ce ina an mun fahimci akan cewa akwai wayansu irin ƙwayoyi da doka da muke da su a ƙasa yanzu ba su covering ɗinsu ba, kamar solution, kamar yadda ake haɗa lakasira da wata ƙwaya a samu wani abu da zai sa mutum yamaye.
Haka zalika jami'in ya ce kungiyar NSRP za ta ci gaba da aiki tare da sauran hukumomi da kungiyoyi wajen aiwatar da waɗannan ƙudurori da aka cimma.
Za mu ɗauki su wannan shawarwari din, za mu je mu ga shi mai girma gwamna, za mu je mu ga shi mai girma sarkin Kano, za mu je mu ga wayansu masu ruwa da tsaki a jihar Kano, mu ba su wannan shawarwari da jama'a suka tattauna suna son a aiwatar da su. Mu a zamanmu na kungiyar masu sa kai shi NSRP kenan da haɗin kan kungiyoyi, za mu tabbata shawari da suke cikin wannan shirin hotu da za a kaddamar, za mu duba wanda shi budget dinmu ko zai iya supporting mu samu kuma mu ga yadda za a kaddamar da su.
Cidi dai AIG Bashir Albasu mai ritaya da ke zaman hakimin gundumar Albasu a nan Kano ya ce ya daura damarar kawar da waɗannan ɗabi'u na shaye-shaye a gundumarsa.
Kamar ni a ƙasata, kusan kullum ne taro da dugataina ko da masu unguwanni ko da limamai ko da sarakunan sana'o'i su dai maganar wannan illa ta harkar shan kwaya da kayan maye. To kaga iyaye suna da aiki za su duba wannan.
Katikan Kano kenan hakimin Albasu Alhaji Bashir Albasu mai ritaya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To bari mu karkare a jihar Adamawa Najeriya, inda zaben kananan hukumomi ya bar baya da kura bayan sanar da cewa jam'iyyar APC mai mulki ta lashe dukkan kananan hukumomi 13 da aka gudanar da zabe. Wakilinmu Ibrahim Aziz na dauke da ci gaban rahoton.
Jam'iyyar APC da ke mulki a jihar ita ce ta lashe akasarin kujerun kananan hukumomin jihar, inda kawo yanzu jami'a ta lashe kananan hukumomi 18 cikin 21, yayin da ko aka dage zaben kananan hukumomi 3, wato kananan hukumomin Numan, Lamuri da kuma karamar hukumar Micika. Honorable Isa Shatima da ke zama shugaban hukumar zabe a jihar yayi karin haske dangane da wannan zabe.
Yau da gashi nan mun ba da certificate of return ba local government guda 18. Local government ugu nan zamu yi shi ranan Asabar 6 ga wata, Lamuri da Numan da Micika.
To sai dai kuma kawo yanzu gungiyoyin sa kai da kuma jami'an adawa na fa ganin akwai wani hanzari da ba gudu ba. Muhammad Fawals da ke zama kusa jami'ar PDM mai alamun toci ya yi kukan cewa
ya mai ci na ganin cewa sun murkushe jam'iyyun adawa kamar da sauran gwamnatoci kamar magudin zabe su sanar da waɗanda gwamnati ta ba su.
Na babu ni kamar tamkar a kasa ne ko kuma a ragwantaka ne ke sa kuke wannan kukan?
Ba kasa ba ne ko ragwantaka, babu mutumin da zai je sai form a jam'iyyarsa ya je sikirini ne biya dukkanin haraji da gwamnati ta dora na matsi ya kasance dan takara, sannan ya zo ya biye nemi jama'a, ya nemi alfarman jama'a, ya kashe kudin sa, ya yi hotuna, ya sa mai a moto yawon campaign, a zo a ce masa yau an zabe shi, an dauki zabe, an ba mu wani wanda kusan mu muna gani suna kokarin su sake jefaje hannan cikin rudani ne da ta fita.
To sai dai kuma yayin da yan adawa ma ke cizan yatsa, ita kuwa martanin ta maida jami'ar APC da ta lashe zaben ta nuna farin cikin ta ne, kamar da shugaban riko na jami'ar a jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal ke cewa
alhamdulillah dama abinda muka expecting muka samu.
Amma ina da sa zan kanta jami'ar ku take mulki ta kwace kujeru?
Babu ai masu mato na gwamnati kamu ne kwace, ba su ne suke mulki, muka samu gwamnati ba, mun samu senators guda 3, muka samu rep guda 7, muka samu assembly guda 22, a sune da akan kujera a lokaci.
Kawo yanzu ma dai tuni ma aka rantsa da shugabannin kananan hukumomin da suka lashe zaben, yayin da ku a bangare guda ma masana haka shari'a irin su ba da sason da Joshua Girke ma cewa fa da sauraron na aka ba.
Mutane dewa ba a ba su daman su yi zabe ba, kuma kowa yana da yanci ya yi zabe, muddin kuma ba laifi bane na kanka kakiyin zabe, amma domin an ki a kawo kayan zabe da samu zarafin zabe ba domin kayan zabe bai isa ba, to lalle zabe kana da yanci ka kai kara an hana ka zabe, kuma kana da dama kai zabe. Kuma an ka duba galibi waɗanda ba su yi zaɓe ba kokensu ya kai a canza zaɓe, a ce wai a local government dai alal misali masu kuriya 30,000-20,000 a ce mai cin zaɓe ya ci zaɓe ne da kuriya 2,000, ai kaga abun akwai abun dubawa, ko a ce 10,012 a cikin kuriya 60,000 akwai abun duba.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da a gaishe ku kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Mai sauraro kunnan ka nawa.
To ƙara nan ku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana, da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi Musulmi da Kirista.
Za a riƙa jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai dake zuwa muku a shirinmu na ƙarfe 8. Shi ma shirin zabe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da zamu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su
muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka. To haka yake, wannan sabon canji dai zai fara aiki ne yau. Sabili da haka, a maimakon labarin wasanni na Aliyu Mustafan Sokoto, zamu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku yadda muka saba sauran kwanaki. Inda a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun ƙarin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke yi a sace a kasafin kuɗin ƙasa da shugaban ƙasa ke kai musu. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a ma sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na La'asariyar Litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata, rahotanni a ciki da wajen Najeriya sun bayyanar da takun saka da ake samu tsakanin hukumar horar da malamai ta ƙasa NTI da ke da matsugunni a garin Kaduna da hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa NUC. Hukumar kula da jami'o'i na ganin cewar hukumar horar da malamai ta ƙasa NTI na riga malam masallaci, domin kuwa sun shiga hurumin da ba nasu ba, ganin yadda hukumar ke ba da sakamakon karatu na digirin farko da gaba da hakan. Hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa a Najeriya na ganin wannan takardar da hukumar horar da malamai ta ƙasa ta NTI ke badawa ba ta ma kai koda darajar takardar tsire ba. Hakan ya sa muka bazama don fahimtar wannan sarƙaƙiyar, duk dai da cewar dukka hukumomin hukumomi ne na gwamnatin tarayya. Dr. Husaini Tukur na Jami'ar Nasarawa ya yi mana manuniya a kan dalilin da ya sa aka assasa hukumar ta NTI.
Ta wannan hukuma ta kula da malamai, ita a takaice an kafa ta ne a 1982 da zummanta ƙoƙari ta tabbatar da cewa mutane masu takardar darajar karatu ta biyu, wato grade 2, wanda ba su cancanci su koyar a makarantu ba, ta horar da su saboda su samu dama su ƙware wajen tafiyar da koyarwa a makarantu. To daga baya sai aka daga darajar ilimi na koyarwa musamman a primary school da secondary school zama mafi ƙaranci shine wanda yake da takardar shaidar karatu ta ilimi, wato NCE. To daga baya wannan hukuma sai ta zo tana wato ta fice makaɗi da rawa tare da ba da digiri da kuma wasu manyan takardu na ilimi wanda ba ta da hurumin yi. Wato abin da ya sa ya zama ba ta da hurumin yi, ita hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ita ce kaɗai hukumar da ta dace ta ɗau takardar cancanta ta ba wa jami'a ko wata hukuma wacce ta yi ta gudanar da irin wannan ilimi.
Shi kuwa daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa, Alhaji Ibrahim Yakasai, ya bayyanar da dalilin su na ɗaukan wannan matakin.
Eto, ba abin da ya faru illa dama shi karatun da suka fara na digiri haramtacce ne, ba su da izini, ba su da lasisin farawa. Kasan da zake digiri a Najeriya a cikin dokar tsarin mulkin Najeriya, wannan hukuma ta mu mai kula da jami'an Najeriya ita kadai ce za ta iya baka izini ka fara digiri, ita kuma ba da ka take bayarwa ba, kuma ita NTI ba jami'a ba ce. Saboda haka in tana so ta makale da wata jami'a ta ba da digiri, sai jami'a da za ta makale ita ta rubuta wani ta nemi izini cewa ta je NTI tana son ta fara ba da digiri ta hannunta. NTI ba ta ba da digiri ba, sai ta ba da digirin wata jami'a don ita ba jami'a ba ce. Akwai abin da ake cewa affiliation, suna iya makalewa da jami'a, jami'a ta dinga duba musu abin da suke yi, kuma malaman jami'a su dinga koyarwa kuma a ba da digirin jami'ar. To kaga ba ta da wannan hurumin, ita kanta jami'a da za ta makale ita ba ta da hurumin ta ba ta izini, sai ta zo gurin mu. Sai ta rubuta mana cewa ta je ta duba ta ga cewa misali ita NTI tana da tashi ka'idojin da zata haɗu da ita shi ba da digiri, ta je ta duba mu kuma sai mu aika a ƙara dubawa. To da wannan baya ba, ka san da yake gwamnati ce sun abin da gwamnati ne mun san suna yi an ce mana suna yi yan shekarun baya mun kira su mun ja musu kunni sai a karfi haka ba daidai bane ga doka ga abin da doka ta tanadar in kuna buƙatar ku fara yin degree ku rubuto mana mu kuma duba cancanta ku idan kun cancanta mu ba da izini in ba ku cancanta ba mu hana to ba shi ba sai kawai suka gaban kansu suka je suka ce wai suna da wata alaka da National Open University suka fara ba da degree to dan maga sun karasa talaga su yi shine sai muka tsaya da abin da dama ba shi a goma haramtace ne
wato ya kasa yayi kamar yadda ka faɗa abinda mutane dama suka fara mamaki wannan hukuma ce ta gwamnati kamar yadda kuke hukuma ta gwamnati har aka samu wannan matsala wata kila da abun wata makaranta ce mai zaman kanta ba za a yi mamaki ba
ko da gwamnati ba gwamnati a jami'in da muke dubawa da farko a dinda gwamnati ne ma kafin a jami'ar jaha ta gwamnatin jihohi kafin a yi ta masu zaman kansu ai kowace fannin rayuwa a kowace kasa yana da masu duba cancantar shi kamar yanzu hukumar NBC ai take kula da gidajen radio har da na gwamnati saboda haka ba magana ita gwamnati ta ce ko da wata wani bangare ne yake son yayi abu kaza to kuna ba ku izini ku je ku duba ya cancanta sannan ku ba shi damar farawa shi yasa ai domin su hukuma ne mu hukuma ne yasa muka daga musu kafa muka ja musu kunne muna ganin za su gane cewa yadda ba za su ai wannan dokokin karan tsaye ba ba za su yi wannan wata hukuma karan tsaye ba
wannan ya nuna tunda a baya sun taɓa ba da degree ga wasu ya nuna duk wanda ya karɓi degree daga wajensu kenan yanzu kamar ba shi da degree kenan
masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya wakilin sashen Hausa na murya Amurka a babban birnin tarayya da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Assalam.
To a gaida Harande, kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 10:11:26 na asuba. Ga Baba Yakubu Makeri da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyin ku masu saurare.
Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Lawan Abubakar Daura. Ya ce don Allah gwamnatin Najeriya ku ji tsoron Allah. Ku rinka biyan ma'aikatan jihohinku haƙƙoƙinsu. In kuma ba ku iyawa to ya kamata ku yi murabus. Sako na gaba na cewa muna kira ga hukumomin EFCC da ICPC da su shiga cikin wannan rikici da ya kauri a majalisar tarayya domin gano gaskiyar zargi da bangaren Yakubu Dogara da Abdulmumin Jibrin ke yi wa juna ta almundahana ga kasafin kuɗin bana da shugaba Buhari ya gabatar gare su domin wannan yawo da hankali da suke muna ya ishe mu daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wannan sako daga Buba Mai Goro Gashuwa ya ce ya kamata hukumar EFCC ta sa kafar wando ɗaya da duk masu cuwa-cuwa a majalisar wakilai da na dattaɓai. Sai kuma sako da ke cewa ina kira ga al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye domin mu dage da yi wa ƙasar mu Najeriya addu'a irin hali da al'umman ƙasar nan muke ciki na tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki ya yi tashin gorin zabbi musamman kayan abinci domin wallahi da yawan magidanta ba su iya ciyar da iyalansu su ƙoshi saboda tsada da fatan al'ummar Najeriya za mu dage da addu'a domin Allah ya kawo muna sauki daga Hamza Galadima birnin Kebbi.
To a gaida baban makeri kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
To Grace, hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfaran jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar email. A yau Litinin rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta EFCC suka bayyana mutumin a matsayin Mike mai shekaru 40. Dakarun Turkiya sun tsare wasu sojoji 11 a yau Litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel inda shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juya mulki a ƙasar a tsakiyar watan Yuli.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, kada a manta idan muka shigo a shirinmu na yamma za ku mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan batun ƙarin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke yi a sace a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ke kai musu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da mai haɗa mana shirye-shirye Julie Gresham da kuma ni Alheri Abdu, za mu tattara ina mai gefe mu ba su Halima da Jamila Fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.